نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسلا تشمي تارن البركة مسلا تشمي واللقاء أولا قلينا بوشي جهر بوشي أيو أسبر شرندا بقوي قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دين لليه دود تلاتين دا بقوي وانا كميك دي دي دا بيو قوات بقوي ميلادية تدبو بي دا شاشدا وانا مجلسي دا مكي تفسير القرآن مجرمة وانا كما منا چكين تفسير سورة الكافي سنة منا آية تكالشي آية تدلي دا قوما kuma muna darasi na karshe a wannan shekara insha Allah. Saboda haka zamu ji karatunta yau, ba za mu samu ansa tambayoyi ba saboda duba da rashin isasshen lokaci. Bismillah malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan صانحا فليعمل عملا صانحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الله تعالى يقول قل كشي إنما أنا بشر مثلكم ني باون بني فاتي متني كمركو yuha ilayya da ake yi mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa abun bautarku abun bauta ne guda daya faman kana yarju liqa'a rabbih wanda duk yake fatan haduwa da ubangijinsa faly'amal 'amalan salihan to yayi aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani da Allah ta'ala cikin bautarsa wannan aya kamar yadda je muka yi bayanin farkonta inda Allah ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fada musu cewa shi mutun ne kamar su wato shi daga jinsin su ne mutane ba wata halitta bace ta daban Allah ta'ala ya aiko musu shi mutun ne sannan kuma shi ba Allah bane don haka ba shi da sifofin Allah ta'ala bai san gaibu ba duk abin nan da yake gaya musu saƙo ne yake samu daga Ubangiji ta'ala karantarwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yake masa saboda haka ba wani abu bane wanda yake kirkirowa da takaran kansa ba kuma ya san gaibu bane yasa yake faɗa musu babban abin da saƙon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi shine annama ilahukum ilahun wahid cewa kadai abun bautarku shine Allah guda daya shine abun bauta guda daya babu wani abun bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya cancanci bauta ce faman kana yarju liqa'a rabbih wanda yake fatan kyakkyawan fatan haduwa da ubangijinsa faly'amal 'amalan salihan to yayi aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani da bautar ubangijinsa wannan aya ubangiji ta'ala a gaba ta karshe faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan Ubangiji ta'ala ya faɗi sharaɗai guda biyu waɗanda su ne ginshiƙen kowane aiki na kwarai babu wani aiki da zai samu karɓuwa a gurin Ubangiji ta'ala sai ya haɗa waɗannan sharaɗai guda biyu wanda su ne na farko yi dan Allah sannan kuma aikin ya kasance ya yi daidai da koyarwar shari'a wato ya yi daidai da abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi فليعمل عملا صالحا العمل الصالح شيني أيكين دا شرعة تتيئي sannan wala yushriku bi ibadati rabbihi ahada, ya kasance yayi dan Allah ba tare da ya hada Allah da wani ba a cikin abin da zai yi na bauta. Ubangiji ta'ala a wasu gurare ya faɗi irin waɗannan sharuɗa, ba a wannan aya kadai Ubangiji ta'ala yayi ishara zuwa ga waɗannan sharuɗa guda biyu ba. Cikin suratul baqara ko inda Allah ta'ala ya ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, duk wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah ta'ala, wato ya miƙa kansa gaba ɗaya ga Allah ta'ala, wa huwa muhsin, alhalin yana mai kyautata aikinsa, falahu ajruhu inda rabbih, to wannan ladansa ya tabbata a wajen Ubangijinsa. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, kuma babu wani tsoro tattare da su, kuma babu bakin ciki tare da su. A nan za mu ga Ubangiji ta'ala ya ishara zuwa ga waɗannan sharuɗa guda biyu. Faɗarsa bala man aslama wajhahu lillahi, wannan yana ishara zuwa ga ikhlasi. Islamul wajhi lillahi shine al-ikhlas, ka miƙa kanka ga Ubangiji shine ya zamana aikinka gaba ɗaya ka yi don Allah. Kaga an samu sharaɗi ɗaya. Wa huwa muhsin, al-muhsin shine wanda ya aikata ihsan. Ihsan su ne fi'lul hasanat, aikata abubuwan da Allah ta'ala ya yarda ka aikata, ayyukan da suke masu kyau. To kaga ayar ta kunshi waɗannan sharuɗa guda biyu da wannan aya ta cikin suratul kahfi ta bayyana. Haka nan a cikin suratul nisa Allah ta'ala yana cewa man ahsana dinan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila. Allah ce wa man ahsanu dinan, wane ne yafi kyan addini, wane ne addinin sa yafi na kowa kyau, mimman aslama wajhahu, kamar wanda ya miƙa fuskarsa lillahi ga Allah ta'ala shi kadai, wannan shine ikhlasi. Cewa huwa muhsin, yana mai kyautata aiki, wannan shine al'amalus salih, shine aikin da ya dace da shari'a, daidai yake da falyamal amalan salihan. To kaga wannan ita ma ta kunshi waɗannan sharuɗa guda biyu waɗanda su ne al-ikhlas, wanda Ubangiji ta'ala ya ambace shi a nan da islamul wajhi lillah, sannan kuma da mutaba'ati shari'a ko muwafaqati shari'a, wanda shine Allah ta'ala ya kirawo shi da al-ihsan, shine fi'lul hasanat, kamar yadda malamai suke faɗa. Fi'lul hasanat, aka ce fi'lul hasanat ana nufin ka aikata abinda Allah ya wajabta maka, ko ka aikata abinda Allah da manzansa suke so, abinda Allah yake so manzansa yake so, shine ka aikata abinda yake wajibi ko abinda yake mustahabbi. Da yawa daga cikin masana tafsiri suna cewa wannan ayar tana magana ne akan koreriya, wato mutum ya yi aiki don Allah kada ya sa koriya a ciki, ko da aikin ya kasance aiki ne mai kyau, aiki ne da shari'a ta zo da shi, to ya gabatar da shi ba tare da ya gauraya shi da wani abu na aikin riya ba. Wanda Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yake cewa ayar ta kunshi riya, ta kunshi kowace irin shirka, wato ta kunshi shirka babba da shirka karama. Fala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, ana nufin kada ya zama yayi shirka, sawa'un shirka ce babba ko shirka karama. Saboda haka ba kawai ta kunshi kore riya bane kadai, haka riya tana daga cikin abin da ayat ta kore, to amma ba wai kawai riya aka kore ba. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya hana bawansa ya yi aiki a cikin aikin ya yi don a gani, ko don wani ya je ya yaba, ko kuma ya ɗauki wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah ta'ala ya danganta shi zuwa ga wani mahalicci. Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ta'ala baya gafarta a yi shirka da shi, yana gafarta abinda bai kai shirka ba, shi ma ga wanda ya ga dama. Allah ta'ala ya ce wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. وانا duk zai hada Allah da wani a cikin bauta, to kamar wanda ya suntumo ne daga sama, sannan tsuntsaye wanda suke cin mutum su fisge shi su yayyaga shi tun a sama. Au tahwi bihi ar-rih fi makan sahih, ko kuma iska ta jefa shi a can wani guri mai zurfi. To kaga alama wato ta halaka kenan, kasance mutum ya suntumo daga sama ko iya wannan ne an gama halaka. To bayan sun tumo daga sama kuma tsuntsaye manya-manya masu abin nan su ya galgala shi, wasu su cire kafa, wasu cire hannu, wasu cire haka su ya galgala shi, sannan kuma ko ya fado cikin wani guri mai zurfi, bai fado daga sama ya wuce rijiya, to kaga halaka ta gama tabbata anan. To Allah ta'ala ya sifanta wanda zai aikata shirka da cewa ya gama halakar da kansa kamar mutumin da ya sintumo daga sama ne. Kamar yadda malamai suka ce wannan ayar mawardi yana cewa jami'u ahli ta'wil, duka ma waɗanda suka yi tafsiri sun haɗu akan cewa ayar tana ishara zuwa ga cewa kada ya aiki ya yi dan wani ya gani, la yura'i bi amalihi ahadan, kada ya aiki dan wani ya gani, wanda shine ake kira riya. Riya Allah ta'ala ya soki riya da masu aikata riya a cikin alqur'ani a gurare da dama. Abinda ake cewa riya shine kai wani aiki da ake wa Allah ta'ala na bautar Allah na neman kusanci ba dan wani abu, dan wani ya gani ya yaba, dan ka nuna wa mutane cewa kai kuma ka samu yaban su, ta yadda inda hakan ba za ba ta samu ba, to zaka ji ba dadi, dan ba dan komai kai ba, dan wannan kai, ko kuma kai din kai dan Allah amma kuma kai dan ayaba, duka biyun kana so ka jefi tsuntsu biyu da hoge daya, to ba a sha'anin ibada ba a yin wannan, ba za ka jehu wannan ka hada Allah ta'ala da wani ka ce ka jefi tsuntsu biyu sai ka jefa kanka, amma ba dai ka jefi wani tsuntsu ba. Saboda haka wannan ma riya ce, ko abin da ya kamata ka bari dan Allah laifi ne, ya wajaba ka bar shi dan Allah, sai ka ki barin shi dan Allah amma ka bar shi dan wani, kana jin tsoron wani ko kawari ya ganka kawai ka, amma inda a ce ba wani din zaka yi, to kaga wannan ita mariya ce. Saboda haka riya tana shiga cikin aiki, tana shiga cikin bari, wajen aikatawa kana iya kai riya, haka nan wajen ka bari ma kana iya riya, tana iya shigowa, ba wai sai a aiki kadai ba, a wajen bari ma riya tana iya shiga. Ubangiji ta'ala ya soki riya a gurare da dama na alqur'ani. Ubangiji ta'ala yana cewa fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una alma'un fawailul lil musallin, tsananin azaba ya tabbata ga masallata. Alladhina hum an salatihim sahun, sune waɗanda suke rabkanwa ga barin sallar su, to suke barin sallar su har ta wuce ba tare da sun tashi sun yi ta a lokaci ba, ko suke yin ta ba tare da sun kula da sharuɗanta da rukunanta ba. Alladhina hum yura'un, Allah ya ce sune waɗanda suke yi dan a gani. Haka nan Ubangiji ta'ala ya sifanta munafukai waɗanda suke ganin suna yaudarar Allah, alhalin kansu suke yaudara ba su sani ba. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, cewa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah ya ce lalle munafukai suna yaudarar Allah amma Allah ta'ala ne ke maida musu yaudara a kansu, to kansu suke yaudara. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kamar yadda Allah ya faɗa ce kansu suke yi wa yaudara ba Allah ba. Wa idza qamu ila salati, idan kuma aka ce a tashi ayi sallah, a tashi ayi sallah, qamu kusala, sai su tashi duk jikinsu a mace, wato daga ka ganin su laƙwaƙwai laƙwaƙwai zaka ga alamar cewa ba da san su suke tashi suke sallan nan ba. Yura'una an-nas, suna yi ne dan kawai a gani. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, ba sa ambatan Allah sai dan kadan, shine inda suka san da jama'a to anan ne za su rika ambatan Allah, amma inda babu jama'a to ba su tuna Allah ba. Ubangiji ta'ala ya soki lamirin su da cewa yura'una an-nas, suna yin riya, suna yi dan a gani. Haka nan Ubangiji ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku lalata sadakarku ko sadakokinku ta hanyar gori da kuma cutarwa, kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a'an nas, idan mutane su gani su yaba su faɗa. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, kuma bai imani da Allah da ranar lahira ba. Haka nan Ubangiji ta'ala yana cewa wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa man yakuni ash-shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nas dan kawai mutane su gani, wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, amma ba sa yin imani da Allah, ba sa yin imani da ranar lahira. Allah ya ce wa man yakuni ash-shaytanu lahu qarinan, wanda duk shaydan ne ya zama abokin tafiyarsa, fasa'a qarina, to lalle wannan abota ta yi muni. Hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin ambaci munin yin aiki da riya, wato dan a gani dan a yaba dan a cewa na ya iya. Hadisi ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad daga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake riwaya daga ubangijinsa azza wa jalla, Allah yana cewa ana khairu shuraka faman amila amalan ashraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu wa huwa lilladhi ashrak. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah azza wa jalla bi girma da buwaya yana cewa ana khairu shuraka, ni ne mafi alkhairin ababan tarayya, duk wani abin da kake yi tarayya da shi da Allah to ba abin a kwatanta shi da Allah bane, Allah yana gaba da shi. Faman amila amalan ashraka fihi ghairi, wanda duk yayi wani aiki sannan ya hada ni da wani a cikin wannan aikin, fa ana bari'un minhu, to ba ni ba wannan aikin, ko ba ni ba mai wannan aikin. Wa huwa lillazi ashrak, ya tafi can ga wanda yayi shirkar da shi, wato ubangiji ta'ala yana cewa ba shi ba aikin ko ba shi ba mai aikin. Idan ba shi ba aikin yana nufin ba shi ba mai aikin, saboda haka ko ranar gobe kiyama ba za a zo wajen sa neman lada ba, sai ce je ya nemi ladansa gurin wanda yayi aikin saboda shi. Haka nan Imam Ahmad ya fitar da wani hadisi shi ma daga Mahmud ibn Labid radiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, abinda na fi jiye muku tsoro ita ce karamar shirka. Qalu wa mashirku al-asghar ya rasulullah, shi mecece kuma karamar shirka ya ma'aikin Allah? Manzo Allah yace ar-riya, ita ce riya. Yaqulu Allah yawm al-qiyamah idha juziya an-nasu bi a'malihim, ranar gobe kiyama ranar da za a saka wa kowa da ayyukansa da ayyukansu, sai Allah ta'ala ya ce wa masu riya izhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'an, ku je gurin waɗannan da kuke yi saboda su gani, saboda su yaba muku ba danni ba, ku je ku gani za ku samu sakamakon ku a wajen su. Kaga wannan ba karamin wato narko bane, ubangiji ta'ala yake ambata ga waɗanda za su yi aiki ba dan Allah ba, sai dan ganin idan wasu ko kuma a dan wasu su yaba musu. Haka nan Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, a cikin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sama'a sama Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi, wanda yayi dan aji to ubangiji ta'ala zai tona asirinsa, wanda yayi dan aji yayi to ranar gobe kiyama kuma ubangiji zai fallasa shi. Wa man ra'a ra'a Allahu bihi, wanda yayi dan a gani to ubangiji ta'ala zai nuna shi ranar gobe kiyama, saboda haka aljaza'u min jinsil amali, yayi nan dan aji to a can ma ubangiji ta'ala zai fito da shi a tsayar da shi amamal khala'iqi, ce to ga wannan ayyukan da yake yi ba dan Allah yake yi. Haka nan yayi dan a gani ubangiji ta'ala zai nuna shi, saboda haka wannan shi ma wato yana nuna narko ga waɗanda suke yin aiki ba dan Allah ba. Imam Muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa daga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna awwalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alaihi rajulun ustushhida, ce farkon mutumin da za a yi wa shari'a wato za a yi wa hisabi ranar gobe kiyama wani mutum ne wanda aka kashe shi a fagen daga yayin shahada. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, za a zo da shi gaban ubangiji, ubangiji ya gaya masa nayi maka ni'ima kaza, ya ce eh kai mun nayi maka ni'ima kaza, ya ce eh, duk yayi ikrari gaban ubangiji cewa ubangiji ya masa waɗannan ni'imomin. Qala, sai Allah ta'ala ya ce da shi fa ma amilta fiha, to wani irin aiki kai da wannan ni'imar da na maka? Qala qataltu fika hatta stushhidtu, ce ya ubangiji ai nayi jihadi nayi yaki saboda kai har aka kashe ni a gurin yaki nayi shahada. Qala, sai ubangiji ya ce da shi kadhabta, ƙarya kake yi, walakinnaka qatalta li an yuqala jari, kai yaki dan a ce da kai jarimi sadauki, faqad qila, kuma an faɗa, saboda haka an gama biyan ka. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار sannan sai a ce Allah ta'ala ya umarni a kama shi a jashi akan fuskar sa a jashi giri a bisa fuskar sa har sai an jefa shi wuta sannan nabi wa rajulun ta'allama al-ilma da wanda ya koyi ilimi yayi ilimi wa allamahu ya koyar da mutane wa qara al-qur'an ya ainihin karantar da al-qur'ani gona shine mafi girman abinda zaka karantar ka samu lada a gurin ubangiji shine ka karantar da zantansa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu mafi ficinku wanda zai koyi al-qur'ani kuma ya koyar da shi haka mafi girman ilimin da zaka koyar kenan to za a zo da wanda yayi irin wannan a duniya fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha Allah ya ce na maka ni'ima kaza da kaza da kaza a ciki har da wannan ilimin ni'imar ilimi din ya yadda ya ikirari cewa eh Allah duk kai min wannan ce fa ma amilta fiha to wani aiki kai da wannan ni'imar da nayi maka qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu na koyi ilimi kuma na koyar wa qara'tu fika al-qur'ana kuma na karantar da al-qur'ani saboda kai qala kadhabta Allah ya ce ƙarya kake walakinnaka ta'allama al-ilma li yuqal 'alim ka karantar dan a ce da kai malami wa qara'ta al-qur'ana li yuqal huwa qari ka kuma karantar da alqur'ani dan a ce da kai makaranci faqaqila kuma duk an fada abinda kai dan shi din ka samu a duniya saboda haka anan kuma ba za ka zo kai wa Allah ƙarya ba ranar babu ƙarya yawma tublas sarairu thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar sannan sai ai umarni Allah ya umarni da shi a jashi akan fuskar sa har sai an jefa shi wuta wa rajulun wassa Allahu alaihi sai wanda Allah ta'ala ya yalwata masa wa atahu min asnafil mali kullihi ya bashi dukiya iri-iri daban-daban fa utiya bihi sai a zo da shi gaba ga Ubangiji ta'ala fa arrafahu ni'amahu fa arafaha wanda yana nuna kowanne daga cikin su ana masa hisabi shi kadai ba tare aka hada su ba tunda inda ya san inda za a hada su ya ga yadda ta kare da wannan aitun farko ba zai kariya ba ce nayi maka ni'ima kaza nayi maka ni'ima kaza duk ya yadda cewa Allah yayi masa ce to me kai da wannan ni'imar da nayi maka sai ya ce ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha laka babu wata hanya da na bari da na gani wanda akwai bukatar a taimaka saboda kai face na taimaka haka na taimaka wa ilimi na taimaka wa marayu na taimaka ga jeyu na taimaka wa kaza na taimaka wa kaza hanyoyin taimako daban-daban da ake bukata ya Allah dun nayi qala kadhabta Allah ce ƙarya kake yi walakinnaka fa'alta sai dai kai haka ne li yuqala huwa jawad dan a ce kai wani mai yawan kyauta ne faqaqila kuma an fada saboda an gama biyan ka thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar sannan sai a umarci a umarta a kama shi a jashi akan fuskar sa sai an jefa shi wuta ibn taymiya alayhi rahmatullahi yake cewa kaga anan an fadi sunfi uku wadanda akan su ne gaba daya addini yake tsayawa a samu jarimi wanda zai tsaya ya kare haƙƙin addini kada a taba shi ya zama ana tsoron taba addini saboda shi saboda karfin da Allah ta'ala ya bashi ko sarauta ko mulki ko wani abu ko kuma Allah ta'ala ya bashi ilimi wanda zai yada ilimin nan ya kawar da shubha ya ganar da mutane ya ilmantar da su ko Allah ya bashi dukiya wanda zai ciyar ya taimaka ya yalwata a samu abin da za a isar da addini da shi kaga addini gaba ɗaya na kafuwa ne akan waɗannan mutane uku saboda haka mafi girman abin da za a yi a taimaki addini za a yi shi ne ta hanyar waɗannan mutane uku babu wani wanda yake taimakawa addini kamar waɗannan waɗanda Allah ya ba su ƙarfi na iko ko ƙarfi na jiki da wanda Allah ta'ala ya ba su ilimi da wanda Allah ta'ala ya ba su wato dukiya to sai aka yi misali da su idan ga yadda lamarin su ya ƙare ya ƙarke a gurin Ubangiji to ina kuma ga wanda ba su ba ina ga wanda shi kawai ya zauna a gida ne yana ta ibadar sa amma ko ba dan Allah yake yi ba dan gobe ya je ya bada labari kai je na yi kiyamul layl shi yasa yanzu bacci ma nake ji ba a san yayi ba amma ya zo yana faɗa shi yasa ƴan uwa ya tana da matsanancin hadari kada ka ji an ce ash-shirkul asghar ka dauka wai wani abu ne karami duk abin da aka kira shi ash-shirk ko aka kira shi al-kufr duk sifar da za a bashi to babba ne yana cikin kaba'ir kal kiransa da shirka kawai wannan ta isa tun da muka yi munin sa don haka an kirawo shi da shirka ne an kira shi da asgar ne saboda in an kwatanta shi da wanda za a fita daga musulunci shi baka fita ba kana na a musulmin ka shi yasa kawai aka ce masa karami amma abinda mutum zai yi wato ubangiji ta'ala zai kama shi da shi na laifi ba karami bane ka duba ka ga irin wannan azaba a ce a yi wa mutum irin wannan azaba hatta kora kai shi zuwa wuta din ba za a yi masa kaiwa ta mutunci ba jan shi za a yi a ƙasa a ƙasan ma sai an kifa shi haka da fuska za a ja shi zuwa wuta shi yasa sayyidina muawiya alaihi rahmatullahi da abu huraira ya karanta masa wannan hadisin sai ya fashe da kuka duk sanda kuma ya karanta wannan hadisi sai ya yi kuka saboda shi ma yana ɗaya daga cikin waɗannan rukunai don Allah ta'ala ya bashi iko ya bashi ƙarfi ya bashi mulki yana tunanin kansa domin Abu Huraira ne ya shigo wajensa ya ce Abu Huraira ba gaya min hadisi shi ne sai karanta masa wannan hadisi yana karanta masa wannan hadisin ya kai ƙarshe sai ya fashe da to amma yanzu riyar ta zama abin ado abin birgewa musamman ma saboda fitowar waɗannan hanyoyin sadarwa din nan social media din nan ta ƙara dugunzuma wato shedan yana amfani da ita wajen ƙara dugunzuma mutane da jefa su cikin ramin riya kaga mutum duk wani aikin da yake na alkhairi sai yana gaya mutane gani ina kaza saboda haka zai tafi umara ga mu mun hau jirgi za mu je umara tun daga jirgi ya fara fada za mu je umara ga mu mun sa ihrami ya dau kansa da ihrami a nuna shi ya saka ya nuna taya mu da addu'a ya je yana dawafi ga mu muna dawafi mun gama dawafi wani da na gani wallahi abin takeici nayi takeici malami ne mai ilimi karantarwa amma wallahi gashi ya sa an dauke shi dan bayarwa yayi aka ma dauke shi tunda ba selfie bane naga shi ya da bayar aka dauke shi shi ya bayar dan zaman da yayi in a selfie ne zaka gane ya bayar aka dauke shi ya bude qur'ani a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sifarsa ta kamala yana cewa ga mu muna dan taba karatun qur'ani yace to yanzu dan Allah wannan zai zo yayi magana akan riya ga mu muna dan taba karatun qur'ani to a gaskiya wato shedan duk inda aka samu wata kafa wadda za ta yi amfani to shi ma shedan fa zai amfani da ita a nashi bukatar yadda kai za ka yi amfani da ita a taka bukatar mun gama karatu a yayyada wasu da suke wasu kasashe duk su samu to shi ma shedan yana da tashi agenda din shi ma ba zai zauna bai mori wannan social media din ba shi kuma morar da zai yi sun mala'ati yanna min baina aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajru aktharuhum shakirin shi ta nan zai mori wannan abin saboda haka dole ne mu tunani kaga mutun ya yana bautar Allah amma yana fada abinda wani bai sani ba shi zai zo yana gaya masa yayi kaza yayi kaza yayi kaza tare da cewa ka san ba wani abin da zai baka na lada yau idan da a ce ibada ce wacce ake so in an nuna ta akwai wanda zai yi koyi da ita in tubdu sadaqati fa ni'am ma hiya wa in tukhwa wa tu'tu al fuqara fa huwa khairul lakum kaga anan ka dauka kai gaban jama'a dan saboda sauran mutane su koyi da kai kamar yadda annabi ya ce man sanna fil islam sunnatan hasana kaga ai kyauta ce wani ya kawo mutane suka yi ta kawo kyaututtukan su annabi ya ce to wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna to ya kasance ba irin wannan ibada ibada ce da lata ta'adda kai kadai take shafa kuma ka zauna kana abin nan al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa riyatakan iya ja ma mutum ayi ta in mata izgili mutane su rika masa izgili yace kamar yanda Tahir ibn al-Husayn Tahir ibn al-Husayn ɗaya ne daga cikin sarakuna abinnan daular Bani al-Abbas yace wa Abu Abdullah al-Marwazi Abu Abdullah al-Marwazi alama wannan wani malami ne cikin malamai yace da shi munzu kam sirta ila al-Iraq ya Abu Abdullah shin shekara nawa shekararka nawa da zuwa Iraki to shekararka nawa da zuwa kasar Iraki sai yace da shi dakhaltu al-Iraq munzu 20 sana ce na shigo Iraki shekara 20 amma wa ana munzu 30 sana wa munzu 30 sana ana sa'ib, ma shekara 30 yanzu kullun azumi nake. Yace mun tambaye ka tambaya ɗaya ka ba mu biyu, amsa biyu ka ba mu tambaya ɗaya muka, yaushe ka zo Iraki? Ka ce ka zo dan shekara 20 da ta wuce, amma shekara 30 kana azumi. To kaga wannan izgili yake masa, bai tambaye shi azumin da yake yi ba, ya tambaye shi ne yaushe ya zo. Yake cewa al-asmu'i ya yi kaito cewa wani a arabi wani ba kauye ya yi sallah, ya yi doguwar sallah, akwai mutane kusa da shi suna zazzaune, da ya gama suka ce kai sallah nan taka ta yi kyau, ya ce kuma duk da haka azumi nake, duk da ina ma azumi yake wannan doguwar sallah. To kaga su, kaga wannan yana nuna maka can sallar ma da ya tsawaita ta saboda su ne. To akwai wani abin da ba za su sani ba sai ya yi bayani, to shi ne ya baya maka kuma ma azumi nake. To kaga a waɗanda suke ɓoye aikinsu kamar Al-Ash'as ibn Qais, ta rana ya yi sallah sai bai yi ta da tsawo ba, ya yi ta ‘yar wato kimanta ta sai sai ta ta ya gama gaban jama’a, da ya gama sai aka ce kai sallar nan taka ka yi ta ba tsawo, wato ka yi ‘yar gajeriyar sallah. Ya ce eh, amma ba riya ciki, ce amma ba riya, gara in yi sallah ta gajeriya amma da in yi doguwa saboda ku. To saboda haka yana daga cikin abin da mai hankali ba zai yi ba, ya yi aiki saboda Allah, sannan kuma daga baya ya bari riya ta ɓata masa aikinsa. A aikin da mutum yake yi dole ya kasance akwai niyya, wato ya kasance akwai ikhlasi tun farkonsa har zuwa ƙarshensa, saboda haka ya samu sifofin nan guda biyu, ya samu al-ikhlas, ya samu kuma muwafaqa da shari'a, ya dace da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Don haka Ibn al-Qayyim yake cewa ayyuka hudu ne, akwai wanda Allah ta'ala yana karɓar ɗaya uku baya karɓa, yana karɓar ɗaya cikin hudu baya karɓa guda uku, yana karɓar aikin da ya haɗa sifofi guda biyu ɗin nan, wanda al-aya ta nuna al-ikhlas sana al-mutaba, wannan shine karɓaɓɓe. Sannan aiki na biyu shine wanda ya rasa duka waɗannan sifofi guda biyu, ya zama mai shi bai yi ikhlasi ba, kuma sannan ba ma kan sunna ya yi aikin ba, bai yi dan Allah ba, kuma ba kan sunna ya yi abin nan ba, kaga ɓata akan ɓata kenan. Saboda haka wannan Allah baya karɓar shi. Ko kuma wanda gashi an yi ikhlasin dan Allah ya yi, amma kuma ya saba wa sunna, bai yi shi akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan ya zama ya ɓaci. Ko kuma a'a, ya yi shi akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ikhlasi. Saboda haka kaga ɗaya an karɓa, amma uku gaba ɗaya Allah ta'ala bai karɓe su ba. Don haka mutumin da ya fara aiki ya gauraya tun farko, ya haɗa Allah da wani cikin aikin, yana fara aikin ya yi shi don Allah ya ba shi lada, sannan kuma bayan haka kuma ya samu wani yabo ko wani kwarzantawa ta mutane, ta wani aikin gaba ɗaya ba zai karɓi gurin Allah ba. Na biyu, wanda zai zo shi kuma ya yi aiki a farko, tiryan ya fara shi don Allah, yana ta tafiya yana yi don Allah, saboda haka sai daga baya kawai sai riya ta shigo ciki, kuma saboda wani dalili. To kaga an fara shi don Allah amma ba ƙare shi don Allah ba. To shi irin wani aikin kashi biyu ne, akwai wanda zai zama an fara shi don Allah ba ƙare shi don Allah ba, idan ya kasance aikin zai iya wato farkonsa bai da alaƙa da ƙarshensa, to wannan za a iya karɓar na farkon a bar masa na ƙarshen. Wato kamar mu ce Ramadan ya shigo, mutum ne ya fara azumin Ramadan don Allah, ya yi ɗaya biyu uku goman farko, goma ta biyu don Allah, goma ta ƙarshe sai ba don Allah ba, to goma ta farko ta biyu wannan duk Allah ta'ala zai karɓa. Muna maraba da zuwan mai martaba wakilin mai martaba Dr. Ulwan Suleiman Adamu, wanda ya turo saboda halartar wannan wurin rufe tafsiri wanda kun san cewa barama Allah ta'ala ya sa ya zo mana to bana na san a bashi sakon da wuri ba amma duk da haka ya samu ya turo mana wakilansa muna musu barka da zuwa aikin da mutum yayi da farko da niyya mai kyau daga ƙarshe niyyarsa ta ɓaci to idan ya kasance aikin nan kowanne zai iya cin gashin kansa muna misali da azumi kamar azumi na watan Ramadan azumin watan Ramadan kowace rana tana cin gashin kanta idan ka dauko ta kai ta dan Allah sai zama da goman farko goma na biyu duk kai dan Allah goma na ƙarshe sai zama da ba Allah a ciki to goma na farko da na biyu duk za su karbu na ƙarshen su kadai za su rushe idan aiki ya kasance gaba ɗaya ce baya raguwa ka fara shi dan Allah amma ko baka kai ƙarshe ba niyya ta lalace kamar misali sallah tun ne zai yi sallar la'asar ko zai yi sallar azhar ya fara raka'a farko raka'a bituriyan tiryan dan Allah raka'a ta uku ko ma raka'a ta hudu ya zo ƙarshe sai ya shigo dariya to wannan duka sallar ta lalace saboda ba ta ba yiwa sallar azhar ta zama uku raka'a uku dole sai ta cika hudu don haka tunda ta ƙarshen ta lalace to uku ma duk ba su karbu ba haka nan inda a ce zai fara wato zai fara ba da kyakkyawan niyya ba sai ya ƙare da kyakkyawan niyya to akwai inda zai karbu bai fara da kyakkyawan niyya ba amma daga baya canza niyyarsa mutum ne zai yi hajji ya tafi duk ba don Allah ba ya yi irin wannan hoton ya sassaka a Facebook shi gashi nan za su je hajji da jakarsa da waye da waye sun sauka ya yi ihrami ya gaya mutane ga ni nan na za mu yi hajji ga munan muna dawafi ga munan muna abin nan duk ba kyakkyawan niyya a ciki sai da aka je zai a yi tsawon tsayuwar arfa sai kuma ya yi tunanin cewa kai abin nan fa da ya yi fa ya saba wa ikhlasi sai ya jaddada niyyarsa ya jaddada ihraminsa to shi kira ya samu tsayuwar arfa hajjinsa ta yi duk da cewa farko-farkon duk ya yi ta a ruɓe a lalace to amma ya samu rukunin da shi ne alhaju arafa ya jaddada ihraminsa ya jaddada niyyarsa a lokacin shi kenan hajjinsa ta yi amma kaga sallah ita inda za ka tashi ka fara ta ba da kyakkyawan niyya ba ka ƙare ta da kyakkyawan niyya ƙarshenta yana ginuwa ne a kan farkonta saboda niyyarka da kabbara haramaka ita ce farkon abin da za ka shiga sallar da shi to idan ya kasance ba ta yi kyau ba to ƙarshenta ma ba zai kyau ba saboda ka dole sai ka kyautata niyyarka ciki da waje sannan ne Ubangiji ta'ala zai karbi aikinka Al-Fudail ibn Iyad yana cewa Allah ta'ala yana cewa Allahu allazi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku wane ne yafi kyautata aikinsa yace ahsanu amala shine akhlasu al-amali wa aswabuhu aikin da yafi zama an yi shi dan Allah kuma yafi dacewa yafi yin daidai aka ce menene ake nufi da aikin da yake akhlasu da aikin da yake aswabu yace al-akhlasu shine wanda yake an yi shi dan Allah kawai aswabu kuma shine wanda ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal aiki ko da an yi ikhlasi a ciki in bai zama daidai ba to ba za a karba ba cewa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal kuma ko da an yi shi daidai wato ya tafi kan doran sunna amma kuma ba dan Allah aka yi shi ba shi ma ba zai karbu ba hatta ya kuna khalisan sawaban fal khalisu an yakuna lillah was sawabu an yakuna ala sunna sannan sai karanta wannan ayar qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دوانا دي مكزو كرشن تفسير وانا شكرا أبندا مكينا دي دي أبنجي تعالى يكرب أمنا أبندا كما مكينا كسكولي أبنجي تعالى يافي منا الله تعالى يبامو إيكم أيكي دا أبندا مكرنتا Ubangiji ta'ala ya sa ya zama kadarkon mu shigar mu gidan aljanna Ubangiji ta'ala ya taimaka mana mu gyara kurakuran mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Ubangiji ta'ala ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bin daidai ya nuna mana kuskure ya ba mu ikon kauce masa kafin murifi akwai batu akan Manara TV wanda an san cewa ɗaya ce daga cikin tashoshin mu na sunna wanda Allah ta'ala ya albarkace mu da shi musamman ma masu jin harshen Hausa ba a nan cikin ƙasar mu Najeriya ba ba kuma a Afirka ba a duk duniya duk inda ake ganin Nile Sat ana ganin wannan tasha ta Manara wannan Manara kamar yadda aka sani tasha ce ba ta neman kuɗi ba tasha ce ta kasuwanci ba tasha ce wacce aka assasa ta saboda da'awa da kuma kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da karantarwa da ilmantarwa to kuma abu ne wanda ba zai taba yiwa ba sai da kuɗi kuɗin nan kuma ba daga sama Ubangiji ta'ala zai yi mana ruwan su ba yi mana ruwan kuɗin daga sama a'a daga abinda muka tsoruruta ne anfiqu min tayyibati ma kasabtum daga abinda muka tsoruruta ne daga nan ne zamu ciyar sauraka abinda Ubangiji ta'ala ya bamu na dukiya ko mun kankanta sa yayin da muka kasance masu taimakawa dan Allah domin addinin Allah to anan ne aikin zai yiwu a lokacin da aka assasa tashar an tanadi kudaden da ake ganin cewa za su iya rike tashar har zuwa wani lokaci ba a buƙaci ƙari ba to abinda ya biyo baya na abin nan hawa dala ko kuma faduwar naira sai ya kasance kudin da ake da su ba za su iya biya ba tunda kun san yanzu duk wanda yake da naira 3000 to ta da 2000 ko kuma ma ƙasa da haka to ta dawo ko kadan ta dara rabi akan yadda yake da ita saboda haka duk irin budget din da aka yi akan wancan lissafi yanzu ya rushe saboda haka ana akwai gibi mai yawa wanda ake buƙatar a toshe shi kuma babu wanda zai toshe shi sai mu din nan wanda mu ne muke amfana da wannan tasha saboda haka akwai buƙatar kowa ya bada tallafi da abinda Allah ta'ala ya hore masa ana buƙatar a ce ka bada gudunmuwarka daga 1000 abinda yayi sama zaka bayar da na iyalanka ko kuma su iyalan naka za su iya bada nasu tallafin to akwai kwadaitarwa akan wannan domin taimakawa ita Manara TV da Manara Radio akwai waɗanda aka dorawa nauyin tattara wannan taimako da aka ba su komai a rubuce wanda idan ka ainihin ba da wannan taimako naka za su baka inda zaka rubuta sunanka da adireshin ka da sa hannunka da yadda za a san cewa ga abin da aka taimaka ga kuma adadin abin da aka samu ana iya ba da taimakon nan ga 'yan agaji ko wani babban jami'i da aka sani na ta wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna akwai takarda ta shigar da bayanai a hannun shugabanni da 'yan agaji wanda a gurinsu za a samu abin taimaka abin da za a rubuta wannan taimako da aka bayar da fatan yan uwa za a taimaka ba kuma yanzu duk wani wanda ka sani zaka sanar da shi idan akwai abin da zai iya ya taimaka masu kuɗi su fito su taimaka da dukiyarsu wannan wani nau'i ne na jihadi fi sabilillah yanzu jihadi ba magana ce ta kaɗau makami ba in makami ne duk wanda zaka tunkara yanzu yana da makamin da yafi naka saboda haka babban makami shine wanda Allah ta'ala ya ce wa jahidun bihi jihadan kabira shine alqur'ani saboda haka karantar da alqur'ani da karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban jihadi kuma babu hanyar da yanzu aka isar da sako cikin gaggawa kuma cikin sauki kuma ya shiga inda kai ba zaka iya shiga ba kamar waɗannan kafofin watsa labarai saboda haka mu yi kokari mu taimaka wa kafofin watsa labaran mu duka wanda muka san cewa suna yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwa sahihiya a gaskiya a yadda na sani wato a cikin dai harsuna na Afirka babu wani harshe da ya samu gata a yanzu dai irin yadda harshen Hausa ya samu tashoshi dai da wanda muke da su ana yaɗa addinin musulunci da harshen Hausa a yanzu dai ni a cikin yarurrukan da muke da su na Afirka ban san wani yare da ya samu wannan gata ba kamar yadda harshen Hausa ya samu saboda kaga wannan ni'ima ce ta Ubangiji mu za mu yi kokari mu ga mun tsare wannan ni'ima mun ba da gudunmuwar mu kada mu zauna juna jira kullun sai wani ya hauro ya ƙetaro daga bayan teku ya kawo mana taimako sannan za mu abin nan ayyukan mu za su yi tare da cewa gashi Allah ta'ala ya hore mana bai hana mu ba yana ba mu to mu kuma za mu dan bashi abin da Allah ya sauwaka ba haka mu rika taimakawa kafofin watsa labarai waɗanda suke kokarin yada addinin musulunci muna godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen tafiyar da wannan tafsiri na wannan shekara kamar yadda suka saba a duk shekara tun daga kan ita uwar kungiya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta ƙasa da ta nan jihar Bauchi da shugabanninta waɗanda suka yi ta ɗawainiya da wannan majalisi da waɗanda suke wato gabatar da ayyukansu a wannan majalisi muna godiya gare su muna godiya ga jami'an tsaro da ainihin su ma suke ba da gudunmawar su akai-akai a kowane lokaci. Mun san wasu, wasu ba mu san su ba, amma mun san suna yin aiki don Allah. Muna fatan Allah ta'ala ya biya su. Akwai waɗanda suka taimaka da wurin zama da abinci da sauransu, Allah ta'ala su ma ya taimaka musu, ya ba su abinda suke bukata, abinda suke fata. Ayin jarida, kafafen watsa labarai waɗanda suka tsaya kullun suke tsaye da kyamarorinsu da abubuwan na'urorin ɗaukansu, suna ɗaukan dukkan abin da ake na karatu a nan da sauran gurare suna kuma yaɗawa, su ma Allah ta'ala ya sa musu a mizani, ya sa musu su a mizanin ayyukansu na ranar gobe kiyama. Duka ƴan uwa da suka taimaka a wannan wata mai albarka, muna yin addu'a Allah ta'ala ya karɓi ayyukansu, ayyukanmu gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya karɓa. ƴan uwanmu da suka zo daga gurare masu nisa domin su halarci wannan rufe tafsiri, Allah ta'ala ya karɓa musu kuma ya maida su gida lafiya. Martaba uba wanda shine yake karrama wannan guri duk shekara, bayan mun kai masa ziyara mun je mun abin nan a nemi addu'arsa, kuma yakan zo da kansa ko ya turo wakilansa, da wakilansa kullum suna nan tare da mu, kullum suna nan tare da mu, da su ake tafsiri a tashi kusan ma sanda nazo ni su nake samu, kuma ga sunan iyayenmu ne kullum suna mana addu'a, don haka mu ma muna musu addu'a, Allah ta'ala ya sa a gama lafiya. Abinda ake yi na ayyuka Ubangiji ta'ala ya karba musu. Zan mika abin magana zuwa ga Malam Ibrahim. Bismillah.